يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha 6 Lau Shopping Complex Daura da Randa Bawon Wunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Bang na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko suratul Baqara a cikin darasi guda 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون الموصلات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jimala wato dunkulalliyar aya da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Ita wannan godiya akwai wasu abubuwa kamar guda uku da suke wajaba a kanta, amma Allah madaukaki bai bayyana su ba, ya bari gare ka kai dan adam kai amfani da hankalinka ka gane. Don haka yasa malamai suke kiran ayar mujmala, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Abubuwa guda uku dinnan su ne: na farko almahabba, na biyu arriba, na uku alkhudu'u. Wato kafin godiyarka ga Allah tabaraka wa ta'ala ta yi ma'ana, kafin godiyar ka ta yi tasiri, kafin godiyar da kake ma Allah ta yi amfani, dole sai an samu abubuwa guda uku din nan wanda in kai tunani hankalinka zai baka. Abu na farko shine ƙaunar Allah, na biyu yarda da hukuncin Allah, na uku tawali'u ga hukuncin Allah. Allah madaukaki bai bayyana su ba a cikin wannan ayan, don haka yasa malamai suka kira ayan mujmala. Aya ce da ta yi bayani, amma bayanin yana ɗauke da sharuɗa, sharuɗan kuma suna ɓoye, don haka yasa aka kira ta dunkulalliyar aya. Me yasa aka ce waɗannan sharuɗa guda uku dole ne sai an kiyaye su kafin godiya ga Allah ta yi ma'ana? Domin idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, dole ne ya zama kana son Allah, wanda baka son shi baka yin godiya gare shi. Dole ne ya zama kana yarda da hukuncin Allah, wanda baka yarda da hukuncinsa ba baka yin godiya gare shi. Sannan dole ya zama kana biyayya, kana tawali'u, kana kaskantar da kai ga hukuncin Allah. Idan baka son Allah ko baka yarda da hukuncin Allah ba, ko kuma baka tawali'u, baka yin biyayya ga hukuncin Allah, domin ka gode ma Allah godiyarka ba ta da ma'ana. Shi yasa malamai suka kira ayar da suna mujmala, amma Allah ya bar ta gare ka, kai dan adam ka yi amfani da hankalinka ka gane. Babu yanda za a yi maƙiyin Allah ya gode ma Allah godiyarsa ta yi ma'ana. Babu yadda za a yi mutumin da bai yarda da hukuncin Allah ba ya gode ma Allah godiyarsa ta yi ma'ana. Kuma babu yadda za a yi mutumin da baya biyayya ga Allah ya gode ma Allah godiyarsa ta yi ma'ana. Shaykhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce, muddin kana son godiyar da kake ma Allah ta yi ma'ana, dole sai ta ɗauki waɗannan sharuɗa guda uku: ka so Allah, ka yarda da hukuncin Allah, kayi tawali'u ga hukuncin Allah. To aya ta biyu ita ce Ar-Rahmanir Rahim. Idan muka ɗauka alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ayar farko a suratul Fatiha, to aya ta biyu ita ce Ar-Rahmanir Rahim. Ita kuma wannan ayar malamai suna kiranta al-mufassala, aya da ta fassara kanta. Abin nufi shi ne, an bayyana maka sababi, to ga bayani kuma akan musabbabi. Godiya ta tabbata ga Allah, waye ake godiyan nan gare shi? Sai Allah ya ce Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kenan godiya ta tabbata ga Allah. Shi Allah da kake gode masa din nan wajibi ne ka san ko shi ne wa. Aya ta biyu sai Allah ya fassara maka kansa, shine Ar-Rahmani, shine Ar-Rahimi, yadda ya taho a tsarin Fatiha din: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, waye ake godiya gare shi? To aya sai ta taho ita wannan aya ita ce al-mufassala, da take bayyana aya da ta gabata, waccan ayan an bayyana godiya ga Allah a dunkule, wannan aya kuma ana warware maka bayanin wanda kake gode masa, shine Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Don haka yasa malamai suke cewa Allah ya fara da godiya ma kansa, aya ta biyu kuma sai ya wajabta mana sanin shi ne wa. Al-Isfahani, wani malami da ya rasu shekara 887 da suka wuce, a littafinsa Al-Hujja fi Bayanil Mahajja, mujallad na farko shafi na 122, yace awwalu fardin faradallahu ala khalqihi ma'rifatuhu. Farilla na farko da Allah ya wajabtawa halitta, wannan farilla ita ce a san shi Allah ɗin. فإذا عرفه الناس عبدوه إذا mutane suka san shi Allah sai su bauta mishi. Da ka bude Qur'ani zaka gani kalmar farko Allah yana cewa godiya ta tabbata gare shi Ubangijin talikai, abu na biyu sai yayi kokarin ya bayyana maka kansa shine Ar-Rahmanir Rahim, wato shine mai rahama, shine mai jin kai. Kenan kafin ka san Qur'ani dole sai ka san shine wa shi Allah da yace a gode masa, shi Allah da ya saukar da Qur'anin nan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isfahani yace farillan farko ita ce ka san Allah, wajibi ne halitta ta san Allah. Idan mutane suka san Allah to lokacin ne za su bauta masa. Idan baka san Allah ba, bautan da zaka yi ma Allah ba ta da ma'ana. Kamar yadda yazo cikin suratu Muhammad, inji Al-Isfahani yace Allah yace fa'alam annahu la ilaha illallah.
فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
الْإِفْهَادِ يَتِي فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُورَةُ مُحَمَّدْ. Allah madaukaki ya ce ka sani, yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka sani annahu la ilaha illallah, babu wani abin bauta sai Allah. Abu na farko ka sani babu wani abin bauta sai Allah, wato ka san Allah. To abu na biyu shine wastaghfir li dhanbika, ka nemi gafaran laifukanka. Walil mu'minina, ka nema wa mu'minai gafara. Wal mu'minati, da kuma mu'minai mata, wato ka nema wa mu'minai maza da mata gafara. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matwaakum, Allah yana sanin majuyarku da rana, kuma yana sanin matabbatarku da daddare. To yace wannan ayan tana wajabta mana sanin Allah kafin mu bauta masa. Fayanbaghi lil muslimina an ya'rifu asma'allahi wa tafsiraha, ya kamata ga musulmai su san sunayen Allah kuma su san fassararsu. Ya kamata ga musulmai su san sunayen Allah da kuma fassarar sunayen. Fa yu'azzimu Allah haqqa 'azamatihi, wannan zai sa su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi. Sai yace walau arada rajulun an yu'amila rajulan, da za a ce mutum yana son yayi mu'amala da wani mutum. Misali kana so ka kulla harka ta kasuwanci da wani mutum, ba zai yiwu ka kulla wannan harka ta kasuwanci ba, dole ne. Al-Isfahani yace talaba an ya'rafa, an ya'rifa ismuhu, dole ne mutum sai yayi kokari ya san sunan abokin hulɗan nashi. Wa kunyatahu wa isma abihi wa jaddihi, zai yi kokari ya san sunan abokin hulɗansa da laƙabinsa da sunan mahaifinsa da sunan kakansa. Wa yas'alu an saghiri amrihi wa kabirihi, zai yi kokari ya bincika al'amarin wannan mutumin babba da ƙarami. Sai ya ce to shi Allah da zaka bauta masa, fallahu alladhi khalaqana wa razaqana, Allah da ya halicce mu ya azurta mu. Wa nahnu narju rahmatahu, muna fatan mu samu rahamarsa. Wa nakhafu min sakhatihi, muna tsoron fushinsa. Aula an na'rifa asma'ahu, shi yafi cancanta a ce mun san sunayensa. Wa na'rifa tafsiraha, kuma mun san fassararsu. Saboda haka mutumin da bai san sunayen Allah ba, wannan mutumin bai san Allah ba. Haka nan mutumin da bai koko ya san sunayen Allah amma bai san fassararsu ba, shi ma wannan mutumin bai san Allah ba. Wajibi ne ka san sunayen Allah, domin ta sunayen Allah ne ake sanin Allah. Shi Allah ba mu iya ganinsa da idanunmu, ta yaya za mu yi mu san Allah? Al-Isfahani ya ce ta yadda za mu yi mu san Allah shine ta sanin sunayen Allah da kuma fassararsu. Don haka yasa a farkon Fatiha da Allah ya ce godiya ta tabbata gare shi Ubangijin talikai, sai ya yi kokarin ya fahimtar da kai kansa shine wa, sai ya kawo sunaye biyu daga cikin sunayensa, wanda malamai suke cewa cikinsu akwai Shaykhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Ya ce waɗannan sunaye guda biyu, Ar-Rahman Ar-Rahim, suna wakiltan sunayen Allah waɗanda Allah Maɗaukaki ya bayyana mana a cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin Qur'ani, kamar yadda ya faɗa a suratul A'raf, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
يندى الله يتشي ولله الأسماء الحسنى الله يندى كاوى وانسونا فادعوه بها سيكو كراشي دسو إذن ذاكروا كي الله سيكروا كيشي دوات لننسونا يد وذر الذين يلحدون في اسمائه كجال ودان da suke ilhadi cikin sunayensa wadanda suke barna cikin sunayen Allah madaukaki sai ji zauna ma kanu ya'maluna za a saka musu da abin da suka kasance suna aiki suna aikatawa. Wato akwai tambayoyi kamar guda uku. Da farko, Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace abinda Allah yake nufi da Ar-Rahman Ar-Rahim shine wajibi musulmai su san sunayen Allah, domin ta sanin sunayen Allah ne da su san Allah. Haka nan Al-Imam Al-Isfahani a cikin Al-Hujja fi Bayan Al-Mahajja, idan aka san sunayen Allah to ta nan ne ake sanin Allah. Idan mutum ya san sunayen Allah, ta nan ne zai bauta ma Allah yanda ya cancanta a bauta masa, domin wanda baka san shi ba baka iya bautan sa yanda ya kamata. To sai Allah ya ce mana yana da kyawawan sunaye. Daga cikin kyawawan sunayen nan ya kawo guda biyu a suratul Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malamai suka ce abu uku din nan da yake wajibi mu san su sune: na farko, waɗanne ne sunayen Allah ɗin, wajibi ne mu san su baki ɗaya. Abu na biyu, da Allah ya ce fad'uhu biha, mu roke shi da waɗannan sunaye, to yaya sharuɗin roƙon Allah da sunayensa suke? Sai na uku, ya ce ana ilhadi cikin sunayensa. Menene ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala? Idan ka san waɗannan abubuwa guda uku din nan, to kana sanin Allah tabaraka wa ta'ala, kuma kana sanin yanda ya kamata a roƙi Allah da sunayensa. Matsala ta farko, sunayen Allah Maɗaukaki ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ke cikin littafin Bukhari, Kitabu Tauhid, da Kitabu Shurut, da Kitabu Da'awat, da kuma Sahihul Jami'i Sabir, hadisai na 2166 zuwa da 67, da Sahih Muslim hadisi na 2677, da Sahihul Mishkat hadisi na 2288, wanda kusan kowa da ke nan gurin ya san wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake cewa inna lillahi 99 isman, Allah yana da sunaye guda 99, mi'atan illa wahida, wato 101. Allah Maɗaukaki yana da sunaye 101. Man ahsaha dakhala aljanna, wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna. Akwai kuskure kamar guda uku da mutane suke yi. Kuskure na farko shine mu ɗauka yawan sunayen Allah Maɗaukaki shine 101 ɗin nan kawai. Wannan kuskure ne. Duk da shike Annabi ne ya ce Allah yana da sunaye 101, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. to amma kuskure ne mu dauka iyakan sunayen Allah madaukaki shine 99 wato 101 saboda wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin dake cikin al-musnad na imamu ahmad mujallad na farko shafi na 391 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 199 addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka manzo Allah yana cewa ina roƙonka ya Allah da dukkan wata suna naka wacce ka kira kanka da ita ko kuma ka saukar da wannan suna cikin littafinka ko ka sanar da wani cikin halittunka ita wannan sunan ko ka fifita barin sunan a cikin ilimin gaibi wanda babu wanda ya san sunan sai dai kai wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana nuna cewa sunayen Allah suna zuwa kamar kashi uku akwai sunan da Allah madaukaki ya bayyana shine wato ga mala'iku kawai mala'iku sune kadai suka san wannan suna na Allah madaukaki ba a samun wannan suna cikin wani littafi daga cikin littafan da Allah madaukaki ya saukar a wannan duniya ba a samun wannan suna cikin at-taura ko zabura ko injil ko kuma littafin qur'ani ko hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya san wannan suna mala'iku ne kadai kuma ko mala'ikun ma ba kowanne ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittunka ashe akwai sunan da mala'ika ne kadai ya sani hatta annabawa ba su santa ba na biyu akwai sunan Allah madaukaki da ya saukar a cikin littafi in ka bude qur'ani zaka ga sunan ko in ka bude hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga waɗannan sunaye sannan na uku akwai suna wanda babu wanda ya san wannan sunan sai dai Allah shi kadai Allah ya bar wannan sunan a cikin ilimin gaibi yanda manzon Allah ya ce aw awista afarta bihi fi ilmil gaibi indaka ko kuma wannan suna ka fifita barin sa cikin ilimin gaibi a wajenka don haka Allah madaukaki yana da suna wanda babu wanda ya santa sai dai shi kadai akwai kuma suna wanda mala'ika kadai ya sani hatta annabawa ba su sani ba sannan akwai sunayensa waɗanda ya saukar a cikin littafi misalin haka shine yazo cikin hadisin ceto wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 7410 a ranar tashin kiyama idan mutane suka taru a filin hisabi ana jiran Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya yi mabayi hisabi bai zo ba tsawon shekara 40 wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani mutane za su gaji da tsayuwa sai su tafi wajen annabi Adam su ce ya Adam ka je ka roƙar mana Allah ya zo ya mana hisabi mai tafiya aljanna ya tafi mai tafiya wuta ya tafi mun gaji da tsayuwa annabi Adam ya ce wannan matsayi ba nawa bane su koma ga annabi Nuhu shi ma ya ƙi su dawo ga annabi Ibrahim su zo ga annabi Musa a zo ga annabi Isa har dai a dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha wannan aiki na ne wannan aiki na ne ni kadai nake da damar yin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya tafi gindin al-arshi yayi sujjada ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah kadai ya san dade wanda zai yana sujjada idan yayi sujjadan nan annabi yace fa yaftahu alayya min mahamidihi bima la ahsinuhu al'ana, a wannan rana Allah madaukaki zai bude min wasu sunayensa, wasu siffofinsa, wasu hanyoyi na yabonsa wanda a yanzu ban san su ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna amfani da wannan hadisi su tabbatar da cewa hatta annabi Muhammad akwai sunan Allah da bai san shi ba a yanzu, ba kuma zai san shi ba sai a ranar tashin kiyama. Don haka kuskure ne mutum ya dauka iyakan sunayen Allah shine 101, domin akwai sunan da shi kansa Allah madaukaki bai sanar da kowa ba illa mala'ika, da kwai kuma wata suna wanda shi kadai ya sani babu wanda ya santa, ga kuma wata suna wanda sai a ranar tashin kiyama zai gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan suna, ya roki Allah madaukaki, Allah ya amshi addu'ansa, a yi wa bayi hisabi, kowa ya tafi makomarsa. Allah ka kyautata makomarmu. Hadisi na biyu wanda ke cikin littafin Muslim, hadisi na 486, hadisin da ke bayanin wata addu'a da manzon Allah kan yi a sujjada, a cikinta yana cewa la uhsi sana'an alayka, ya Allah ba na kididdige yawan yabo na gare ka. Idan manzon Allah ya sujjada yana faɗin haka, ya Allah ba na kididdige yawan yabo na gare ka, anta kama afnaita ala nafsika, kai dai kana nan kamar yadda ka yabi kanka, don babu wanda zai iya kididdige yawan yabo ga Allah madaukaki. Babu wanda ya san yawan sunayen Allah bare ya san yawan yabo da ya kamata a yi ma Allah madaukaki. Don haka Ibnul Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa Asma'ullahi al-Husna shafi na 82 yace da Allah yace yana da sunaye 101, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Ba wai yana nufin cewa sunayensa kenan 101 kawai ba. Misalin haka shine kama ta kulu li fulanin mi'atu mamlukin kad a'addahum lil jihadi, wane yana da bayi guda 100, wane yana da bayi guda 100 yayi tanadin su ne kawai don jihadi. Ibn al-Qayyim yace idan ka faɗi haka, fala yanfi hadha an yakuna lahu mamalikun siwahum mu'idduna li ghayri al-jihadi, wannan baya kore cewa mutumin yana da wasu bayi na daban waɗanda ya tanada su domin wani aiki daban ba jihadi ba. Wa hadha la khilafa bainal ulama'i fihi, yace wannan babu sabani tsakanin malamai akai, kamar yanda al-Uthaymeen Allah ya ji kansa, wani malamin sunna na Saudiya wanda ya rasu bariya, yace kamar ka ce kana da misali musiffanta da naira, kana da naira 100 zaka bada sadakan su, wannan bai hana a samu kana da wani kuɗi da bamban da naira 100 din nan. Don haka da Allah yace yana da sunaye 101, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna, ba wai yana nufin iyakan sunayensa ba kenan, a'a, waɗannan sunaye 101 ya saukar da su a littafin Qur'ani ne, ya saukar da su cikin hadisan annabi Muhammad, wanda ya iya tsinto su daga cikin Qur'ani, ya tsinto su daga hadisan manzon Allah, ya kiyaye su, to zai shiga aljanna. Amma fa ba wai yana nuna iyakan sunayen Allah ba kenan, domin Allah yana da wasu sunaye wanda waɗanda babu wanda ya san su sai shi kansa, ko kuma wasu mala'iku da ya sanar da su. Akwai suna da Allah ya bashi a ilimin gaibi, babu wanda ya san ilimin gaibi sai shi Allah. Don haka kuskure na farko shine mutum ya dauka iyakan sunayen Allah shine 101, ba iyakan su ba kenan. Amma ana son musulmi yayi kokari ya kiyaye sunayen Allah guda 101, domin duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna. Allah ka samu iya. Kuskure na biyu game da sunayen Allah madaukaki shine wanda muke amfani da shi ɗin nan, الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كو har zuwa karshe riwaya da dukka gani na sunan Allah a jere din nan baki ɗaya riwayoyin nan ba su da inganci duk suna da rauni ka duba da'iful jami'i sagir daga kan hadisi na 1943 har zuwa kan 46 ka duba majmu'u fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa mujallad na 6 shafi na 383 Sheikh al-Islam yace ta'yinuha ka ware sunayen Allah cikin wani hadisi laysa min kalamin nabiyyi baya daga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahli al-ma'rifa baki ɗaya malamai tun daga bayan manzon Allah har zuwa wannan zamani babu wani malami da yace waɗannan hadisai da suka kawo sunayen nan sun inganta duk hadisan nan babu wanda ya inganta bittifaqi ahli al-ma'rifa don haka waɗannan sunaye a cikin su akwai kalmomi waɗanda ba sa cikin Qur'ani kuma ba su cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka don ka kiyaye su nan ma kuma kana da sauran aiki domin baka kiyaye sunaye 101 waɗanda manzon Allah yayi bayani sai zai shiga aljanna ba suna ciki amma wasu ba sa ciki a cikin waɗannan sunayen akwai wanda babu shi a Qur'ani kuma babu shi a hadisi ko kuma ka samu yana cikin hadisi amma hadisin ma bai inganta daga manzon Allah ba kuma ku lura kafin mu rike magana wajibi ne mu tabbata wannan magana ta samu asali daga annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi ya ce inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna lalle Allah yana da sunaye 101 yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna to amma shin annabi ya jera waɗannan sunaye tambayar mu kenan akwai wani hadisi da annabi ya koro sunayen nan daga 1 har zuwa 101 din nan ta yanda zai zo mana da sauki mu haddace waɗannan sunaye mu kiyaye su mu shiga aljanna to nan ne malamai ke cewa babu hadisi guda 1 wanda manzon Allah ya kirga sunayen nan guda 101 babu shi wannan yana kama da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-imanu bib'un wa 60 shu'ba ko al-imanu bib'un wa 70 shu'ba hadisin da ke cikin littafin Bukhari da Muslim da littafin Imam Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 357 da littafin Ibn Majah hadisi na 57 da Musnad na Imam Ahmad littafan sunna da yawa kaman silsilatu sahiha mujalladi na 4 shafi na 371 annabi ya ce imani yana da reshe 70 da wani abu wanda malamai suke cewa wani abu din nan da ake nufi tara ne wato imani yana da rassa guda 79 imani yana da rassa guda 79 reshe da yafi girma shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam reshen da yafi rauni reshen imani da yafi kankanta shine in kana tafiya kaga kaki a hanya ko kaga kusa ko kaga kaya ko kaga wani dutse sai ka kawar to kana da wannan imani wanda shine mafi kankanta daga cikin rassan imani 79 manzon Allah ya gaya mana reshe da yafi girma ya gaya mana reshe da yafi kankanta kuma ya gaya mana rassan imani 79 ne to amma fa babu hadisin da manzon Allah ya kirga mana rassan imani din nan 1, 2, 3, 4 har guda 79 babu shi ya bar mana mu yi kokari mu gane daga hadisansa da kuma ayoyin Qur'ani za mu iya ciro waɗannan rassa guda 79 amma shi bai kirga mana ba to haka waɗannan sunaye na Allah madaukaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yace guda 99 ne a cikin littafi babu hadisin da manzon Allah ya kirga su gaba daya, in ma kaga hadisin to hadisin bai inganta ba. Malamai da suke bin diddigin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam su tabbatar da gaskiyansu, sun tabbatar mana cewa duk wani hadisi da yazo da cewa ga sunayen Allah a jere guda 99 wannan hadisi yana da rauni, bashi da inganci. Sai dai kawai malaman sunna sun yi ta kokari su cicciro sunayen Allah madaukaki daga Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah da suka inganta, su jera guda 101 din nan kamar yanda suka yi ta kokari daga ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah, suka ciro rassan imani guda 79. Daga cikinsu akwai Ibn Hibban, wanda in ka duba Fathul Bari na Ibn Hajar Al-Asqalani ya koro waɗannan rassa guda 79 na imani. To haka malaman sunna suka yi kokarin cicciro sunayen Allah daga cikin ayoyin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ya za a yi kenan mu gane waɗannan sunaye guda 101. Al-Uthaymin, Allah ya ji kansa, ka duba littafinsa Al-Qawa'idul Mufla, babban malamin Saudiya wanda bayan bin Baz sai shi duk sauransu, Allah ya ji kansu. Yana da littafi Al-Qawa'idul Mufla, shafi na 16. Ya yi ta kokari daga cikin Qur'ani ya cicciro wasu sunaye na Allah madaukaki, ya bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan manzon Allah da suka inganta, ya ciro sunayen Allah tabaraka wa ta'ala, ya hada adadinsu ya kai 101. To ba dole bane ka nemi littafinsa, abinda ake so shine ka yi kokari a cikin Qur'ani ka cire sunayen Allah guda 101 din nan. Ai sunayen Allah suna nan sanannu, ko da Qur'ani na Hausa ka dauka, in dai kana karatun Qur'ani zaka gane sunan Allah, subbihi isma rabbikal a'la, ka tsarkake sunan ubangijinka, sai yace wane al-a'la, ka dauka guda kenan an samu sunan Allah. Qul huwallahu, mun samu Allah sunan Allah ne, sai yace al-ahad, sai yace Allah, kana ya kara da cewa as-samad. Waɗannan sunaye ne na Allah, duk mutumin da yake karanta Qur'ani matukar ya sa lura zai gane sunayen Allah madaukaki. In kana karanta Qur'ani duk inda kaga sunan Allah yi kokari ka rike. Hakanan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda kaga sunan Allah da ya inganta kai kokari ka rike. Shi Al-Uthaymin ya ciro sunayen Allah daga ayoyin Qur'ani guda 81. Daga hadisan manzon Allah da suka inganta ya ciro 18. In ka hada 18 ga 81 zaka samu 99. Amma ba lalle bane ka nemi littafin sa don kana kokarin kiyaye sunayen Allah 101. Iya gwargwadon fahimtan ka yadda kai ciro daga cikin Qur'ani, wannan aiki ne wanda Allah ya bamu, ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku lura, tunda shine ya fada mana cewa Allah yana da sunaye 101, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Sannan annabin nan ya kirga mana waɗannan sunayen a hadisi guda, bai jero mana waɗannan sunaye na Allah guda 101 ba. Ashe kun ga annabi ya ba mu dama ne mu gwada hankalinmu, mu yi kokari mu saka luranmu cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah, mu kyautata bincike, mu yi karatu, ko shi yasa ya ki gaya mana sunayen cikin hadisi guda. Don haka iya sunayen da ka iya riƙewa ka kuma kiyaye su, iya ɗaukaka da za ka samu da kuma ladanka wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Manzon Allah ya ce wanda kuwa har ya yi ƙoƙari ya gano sunayen nan 101 daga Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah, ya kuma kiyaye su, to wannan mutumin zai shiga aljanna. Abin nufi shi ne, idan da a ce za ka samu sunaye guda 50 ka kiyaye su ka yi aiki da su, to ba za a kasa baka lada ba. Amma fa wanda ya iya gano guda 99 din nan, wannan mutumin sakamakonsa gidan aljanna. Wannan a gurin malaman sunna su suna gani yana ɗaya daga cikin hanyoyin karantarwa irin na Annabi Muhammad, kamar yanda teacher in ya shiga aji bayan ya koyar da dalibai yakan ba su assignment sai ba su wani aiki yace in kun je gida sai ku yi gurgurdan kokarin ka gurgurdan yawan maki da zaka samu to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa wani lokaci ana zaune yace musu akwai wata bishiya da take kama da musulmi ganyanta baya faduwa yanda aikin musulmi baya faduwa wace bishiya ce sai ya shiru ya tashi ya shiga gida ya bar su suka yi ta muhawara sai ce to ko dai kuma wannan bishiyan attin ce wani ya ce a'a ina ganin wannan bishiya ce wannan ya kawo wannan ya kawo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida Abdullah ibn Umar yana zaune lokacin saurayi ne dan karami ga iyayensa Sayyidina Umar yana zaune dan shine mahaifinsa iyayensa na gwada basirar su wajen gano amsar tambayar Annabi Muhammad wannan ya kawo fahimtarsa wannan ya kawo fahimtarsa shi a nashi tunani sai ya ga wannan bishiya ita ce dabino amma saboda a wannan wurin akwai manyan mutane akwai mahaifinsa sai ya ji nauyin yayi katsa London ya saka baki a cikin maganar su ya gaya musu ita wannan bishiyar sai ya shiru manzon Allah yana fitowa daga gida suka ce ya Rasulullah ka ba mu fa babban aiki wannan tambaya da kai mana gashi irin muhawarar da muke ta yi amma har yanzu bamu gano ta ba wannan ya ce wannan bishiyar kaza ce wannan ya ce bishiyar kaza ce wannan ya ce bishiyar kaza ce manzon Allah ya ce dukkan ku babu wanda ya ci amsa ita ce bishiyar dabino kun ga ashe manzon Allah yana amfani da uslubi na karantarwa irin wanda muke amfani da shi a wannan zamani to wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyar gwada ilimi da kuma imani da ƙarfin wato ƙaunar addinin musulunci da ke tare da duk wani musulmi manzon Allah ya bar mana wannan tambaya a buɗe Allah yana da sunaye 101 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna manzon Allah ya bar duniya wato ya bar mana aiki kenan in dai kana son Allah in dai kana son addinin Annabi Muhammad to an bar maka wata wani kalubale kai kokari ka gano sunayen nan na Allah ka kiyaye su domin me ka samu aljanna kuskuren da muke yi shine sai muka dauka ai hadda ne don haka sai muka lalubo wancan hadisi mai rauni da yake kirgo mana sunayen Allah 101 din nan hadisin da malamai sun tabbatar bai inganta daga manzon Allah ba muka sa yara suka dinga hadda to ma wanda ya hadda ai yayi kokari mutum nawa ne ya iya haddan wannan sunan sunaye 101 muna tunanin cewa haddan sunayen nan shine abinda annabi yake nufi da man ahsaha da kalal janna kuma kuskure ne ba hadda kadai bane na'am hadda amma akwai abu uku da abu ake nufi da man ahsaha da kalal janna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ka duba fathul bari na ibn hajar mujallad na 11 shafi na 229 da fariqul hijrataini shafi na 129 littafin ibn al-qayyim al-jawziya suka ce abu uku ake nufi na daya ka san ma'anan sunayen don ka haddace sunayen Allah 101 baka san ma'anan su ba aikin banza ne Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'min al-Muhaimin a ce malam menene al-Muhaimin to ni ba dai ban sani ba an dai sa mun haddace kamar yadda gane ake bin gida-gida ana koyar da ku wani littafi wai la ina ma'anan la la khaliqu ba mahalicci sai Allah wala raziqu ba mai azurtawa sai Allah wala ma'budi babu abin bauta bil haqqi da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamallin bamban to wanda ya iya wannan shikenan in mun karu da nakiru suka zo a kabari ya tsira ƙarya kake ina la ina ma'anan la yana nan cikin tauhidi wallahi ƙarya ne tambayan da munkar da nakiru za su yi yafi haka tambayar da za a ma duniya ma ta razana ka bare kuma wanda mala'ika zai maka a kabari Allah ka samu iya ci Allah ya ba mu amsa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ba sai ka koya ba in dai kai musulmin kirki ne to amsar za ta zo maka idan aka fara maka tambayoyi. Ba abin da za ka koya nan duniya, iyaka ka taho suna ma tambaya za ka iya bada amsa, amma babu shakka akwai abubuwan da mala'ikun nan za su tambaya kamar man rabbuka wa ma dinuka. Allah ya ce man ahsaha dakhala aljanna, wanda ya kiyaye sunayen nan zai shiga aljanna. Malamai suka ce abinda ake nufi da kiyayewa abu uku ne: na daya ka san ma'anan sunayen Allah, na biyu ka girmama sunayen Allah, na uku kai aiki da sunayen Allah. Duk wanda ya hada abu uku din nan zai shiga aljanna. Ka san ma'anan sunayen Allah, ka girmama sunayen Allah, kai aiki da sunayen Allah. To idan ka hada abubuwa guda uku din nan zaka shiga aljanna. Don haka haddan ma yana ciki, kuma abin yabo ne. Ya kamata a ce mun yi kokari mun haddace sunayen Allah tabaraka wa ta'ala, ko da wancan mai raunin yana da kyau a ce mun yi kokari mu san su. Domin kada wani dan ya ji bayanin nan ya je ya ce to waɗannan sunaye bai kamata mu karanta su ba, kuskure ne. Ya kamata mu yi kokari mu san su, mu haddace su. Illa inda hali kai kokari ka binciko cikin Qur'ani sunayen Allah tabaraka wa ta'ala, ka kuma yi aiki da ma'anansu, ka san ma'anansu, ka girmama su. To mutukar kayi waɗannan, Allah madaukakin sarki zai saka gidan aljanna. Kuma ya kamata mu sani sunayen Allah kashi biyu ne: man ahsaha dakhala aljanna, wanda ya san su, ya girmama su, ya yi aiki da su zai shiga aljanna. Akwai sunan Allah da ake so kai aiki da shi, akwai sunan Allah da ba a son kai aiki da shi. A tariqul hijratayn shafi na 129 Ibn al-Qayyim yace ahabbul khalqi ilayhi, wanda Allah yafi so daga cikin mutane, mutumin da Allah yafi son shi shine man ittasafa bi sifati allati yuhibbuha, wanda ya dauki sifofin da Allah yake so. Wa abgabuhum ilayhi, wanda Allah ya fi kyama daga cikin mutane, wanda Allah bai son shi. Man ittasafa bi sifati allati yakrahuha, shine wanda ya dauki wata siffa daga cikin sunayen Allah wadanda Allah baya son mu mutane mu dauki irin waɗannan sunaye. Wato akwai sunan Allah wanda ake son mu mu dauki irin su, akwai sunayen Allah kuma waɗanda ba a son mu dauki irin su. Don haka sunayen kashi biyu ne. Misali, assalamu ya zo cikin Qur'ani. Menene assalamu? Mai aminci. Kenan ana son musulmi ya dauki wannan siffa. Al-Ghaffaru, mai yawan gafara, ana son musulmi ya dauki wannan siffa ya zamanto mai yawan gafara. Al-Fattahu, Allah mai yawan budi, ana son kai ma ka zama mai budi ga bayin Allah. Al-Alimu, Allah masani ne, don haka ana son mutum ya yi kokari ya zama shi ma masani, ya nemi ilimi. Al-Adlu, Allah mai adalci ne, kai ma ana son ka dauki wannan siffa ta adalci. As-Saburu, Allah mai hakuri ne, kai ma ana son ka zamanto mai hakuri. Al-Karimu, Allah mai kirki ne, kai ma ana son ka dauki wannan siffa ta kirki. Ar-Razzaqu, mai arzutawa, kai ma ana son ka rika azurta bayi. Ar-Raufu, Allah mai jin kai ne, ana son kai ma ka zamanto mai jin kai. Al-Barru, wato Allah mai kirki, mai halin kwarai ne, don haka ana son kai ma ka zamanto mai halin kwarai. Al-Haqqu, Allah gaskiya ne, kai ma ana son ka dauki wannan siffa ta fadin gaskiya. Al-Halimu, Allah mai juriya ne, kai ma ana son ka dauki wannan siffa ta juriya. Ash-Shakiru, Allah mai godiya ne, kai ma ana son ka dauki wannan siffa ta godiya. Al-Afuwu, Allah mai yafewa bayi ne, don haka kai ma idan aka saba maka ka rika yafewa. Al-Ganiyu, Allah mawadaci ne, ana son kai ma kai kokari ka zamanto mai wadatan zuciya. Kada mutum ya zamanto mai talaucin zuciya. Wadatan zuciya shine ya zamanto kadan yana gamsar da kai, kar ka zama maroki ko. Al-Latifu, Allah mai tausasawa ne, kar ka zama mai kaushin hali. An-Nasiru, Allah mai bada taimako ne, kai ma ana son ka zama mai yawan bada taimako. Al-Wasi'u, Allah mai yalwatawa ne, ya baka babu lissafi, kai ma ana son in za ka yi kyauta ka rika kyautan nan babu lissafi. Al-Wadud Allah mai nuna kaunarsa ne ga bayi, kai ma ana so ka zamanto mai nuna kauna ga mutane. Al-Wahhab Allah mai yawan baiwa ne. Al-Jamil Allah mai kyau ne, ana son ka rika zama cikin siffa ta kyau. Al-Hayy kun ga babu wannan suna cikin sunayen Allah 101 da yake wancan hadisin. Babu Al-Hayy, kuma gashi ya taho a cikin hadisan manzon Allah ingantattu. Babu At-Tayyib, ko akwai At-Tayyib? To kuma kaga yazo cikin hadisai ingantattu. Babu Al-Muhsin, akwai Al-Muhsin ko? Akwai Al-Muhsin. Babu Al-A'la, kuma gashi ya taho cikin ayar Qur'ani. Ana son kai ma ka dauki siffa ta ihsani, kamar yadda Allah ya ce Al-Muhsin ɗaya daga cikin sunayensa ne Al-Mu'ti, mai kyauta. To waɗannan sunaye duka ana son musulmi ya yi kokari ya dauki siffofin. Kenan da aka ce man ahsaha dakhala al-janna, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Abinda ake nufi, ka kiyaye ma'anan waɗannan sunaye, kai aiki da fassaransu. Idan aka ce Allah as-salam ne, to ka zauna lafiya da mutane. Allah al-ghaffar ne, ka zauna ka rika yawan gafara ga mutane. Allah al-fattahu ne, ka rika budi ga mutane. Allah al-alim ne, to kar ka zauna jahili. Allah al-adl ne, ka zauna mai adalci. Allah as-sabur, ka zauna mai hakuri. Allah al-karim, ka rika kirki. Ka bi sunayen Allah kana aiki da fassaran su. Ma'anar man ahsaha da kalar janna, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kenan. Don haka mutane bai yiwuwa su kiyaye sunayen Allah 101 nan gaba ɗai, bai yiwuwa. Wanda zai iya samun daman haka wallahi kaɗan ne, sai dai wanda Allah maɗaukaki ya masa muwafaka. Allah ka samu dace. Domin waɗannan sunaye a ce za mu ɗauke su mu yi aiki da fassaransu, to wallahi duniya za ta zauna lafiya. Mu ɗauki sunayen Allah tabaraka wa ta'ala, mu rika fassara su, muna aiki da ma'anansu. Babu yadda za a samu tashin hankali tsakanin musulmi a wannan duniya. To kashi na biyu na sunayen Allah da ba a son musulmi ya ɗauki ma'anansu. Misali Al-A'la, Allah mafi ɗaukaka. Ba a son ka zama kai mai ɗaukaka ne. Allah Al-Ilahu, abin bauta ne. Kai ba a son ka zame abin bauta. Allah Al-Jabbar, mai tilastawa ne. To kar ka zama mai tilastawa. Allah Al-Qahhar, mai rinjaye. To kada ka zama mai kokarin ka samu rinjaye kan mutane. Al-Mutakabbir, Allah babba ne, kar ka zamanto mai gwada girman kai. Al-Qawiyyu, Allah mai karfi ne. To kai kar ka zamanto mai gwada karfi. Al-Maliku, Allah masarauci ne, kar ka rika kokarin nuna kai sarki ne, kai mai gwada iko ne kan talakawa. Idan ka dauki waɗannan siffofin, to Allah maɗaukaki bai kaunar ka. Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace wa abghabuhum ilayhi, wanda Allah ya fi kyama shine mutumin da ya dauki waɗancin sunaye na Allah da ba a son musulmi yayi aiki da ma'anansu. Ina fata an gane. Wannan mutumin Allah maɗaukaki ya fi kyamarsa. Don haka ma'anar man ahsaha dakhala al-janna, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. To idan zaka roki Allah da sunayen nan, sai kai kokari kai aiki da ma'anan sunayen. Kana da bukata wajen Allah, kara ya dare kana ta roƙon shi da sunayen su, ya da sunayensa. Ya salamu, ya salamu, ya salamu, ya salam, ga makwabtanka ba su zaman lafiya da kai. Anya kuwa za ka samu biyan bukata. Ya salamu, ya salamu, ba a zaman lahiya da kai. Ya halimu, mai juriya, ba ka da haƙuri. Ya afuwu, mai yafewa, ba ka yafewa mutane ko? Ya karimu, mai kirki, ga ka da shegen mako. To ya za a yi ka samu biyan bukata? Ya kamata mu gane. Shi yasa sau da yawa muke roƙon Allah da sunayensa ba mu ganin biyan bukata, saboda ba mu kiyaye waɗannan sharuɗa guda uku da malaman sunna suka yi bayani. Ka duba Fathul Bari mujalladi na 11, shafi na 229, ko kuma ma Majmu'u Fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na 6, ya kawo waɗannan bayanai, ya tattara su. In kana so ka roƙi Allah da sunayensa, ya amsa maka, to dole ne na farko ka san ma'anan sunan, na biyu ka girmama sunan Allah, na uku ka yi aiki da ma'anan sunan Allah, sannan kuma ita addu'a ma ta dauki sharuɗa. Sharaɗi na farko, kada ka yi ilhadi a cikin sunan Allah. Menene ilhadi? Malamai suka ce abin da ake nufi da ilhadi shine karkata ma'anan, ka fassara ta, ka ɗauki sunan Allah ka canza ma sunan fassara saɓani yadda aka sani. Ka duba ma'anil Qur'an na Az-Zujaj mujalladi na biyu shafi na 392 da Al-Kashaf tafsirul Kashaf na Imam Az-Zamakhshari mujalladi na biyu shafi na 132 da Zadul Masir na Ibn al-Jawzi mujallad na uku shafi na 293 ga tafsirul Bahr al-Muhit na Abu Hayyan mujallad na hudu shafi na 429. Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna, yana da kyawawan sunaye, fad'uhu biha, ku roki Allah da su. Sai ya ce wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, ka kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah. Menene ilhadi? Kun ga kenan ilhadin nan yana hana Allah ya amshi addu'anka, ko da ka kira shi sau nawa ne da sunan shi. Ka kwana kana roƙon Allah da sunansa, matukar kana ilhadi, Allah bai biya maka bukata. Malamai sun ce ilhadi shine ka canza ma'anan sunan Allah zuwa ga wata ma'ana daban, wanda kana samun wasu malamai suna haka, a ce maka akwai wasu sunaye na raufanai, muku taba ji ba? Suna na rauhanai, babu wani abu wai raufani, ƙarya ne. A canza sunan Allah ko a canza sunan mala'ika, duk mutumin da ya canza sunan Allah ya jirkita shi, Allah bai biya masa bukata. Ko al-maliku, sunan Allah al-maliku, sai ka babballa sunan, ka dauki alifun din nan ka goya masa wata kalma, lamun ka goya mata wata kalma, mimun ka goya mata wata kalma, lamun ka goya mata wata kalma, kafun ma haka, ka canza waɗannan kalmomi har dai sunan ya canza ma'anarsa. Duk mutumin da ya haka yayi ilhadi, kuma ko ya roki Allah bai ganin ijaba. Na biyu, da aka ce duk mutumin da yake son ya roki Allah da sunan sai samu biyan bukata, sai ya girmama sunan. Ta'zimul ismi, dole ka girmama sunan Allah. To ina ga mutumin da ya rubuta sunan Allah da jini? Ina ga mutumin da ya rubuta sunan Allah da jini, wannan ya girmama sunan Allah? Ba ka samun biyan bukata in za ka roki Allah da sunansa sai ka rubuta sunan da jini? Jinin kyanwa baka ko alhaki cikin alhaki, ka kashe kyanwa ba dalili, ka yi amfani da jininta ka rubuta sunan Allah, take mutum ya yi ridda. Dan duk mutumin da ya wulakanta sunan Allah ya wulakanta Allah, wanda ya wulakanta Allah kafiri ne, babu ko tantama. Haka mutumin da za a bashi wani adadi, a ce ka je ka hau bishiyar tsamiya, da daddare ka tube tsirara ka hau bishiyar tsamiya, ka ringa ya ka haru har ka fado ka kare. In kana son biyan bukata, har in ka je gun malami ta me kake so, ya ce kudi, ya to ai tsoron za ku zamu nema. A ko in ka ce girma kake, zai ce to akwai al-maliku, wurdinka da al-maliku za a yi. Sahih, ka dauki sunan Allah guda cikin sunayensa ka roke shi da shi, daidai ne. Kana son arziki, nemo sunan Allah da ke bayanin arziki, al-wasi'u, al-razzaq, al-barru, al-halim, al-karim, al-muhsin, al-mu'ti, al-wahhabu, duk waɗannan sunaye suna nuna Allah maɗaukaki mai wadatarwa ne. Daidai ne ka ɗauki suna guda kofin haka, ka yi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala, ka roƙe shi da su. Daidai ne ka ɗauki sunan Allah wanda ya dace da suna bukatarka, ka yi ta roƙon Allah maɗaukaki ya biya ma bukata, wannan babu laifi. Amma a ce in ba ka yi sau 313 ba ka samun biyan bukata, wannan kuma na aka samu kuskure. Waye ce? Don haka yasa duk mutumin da ke son ya roki Allah ya samu biyan bukata, tilas sai ya girmama sunan Allah, tilas ya san ma'anar sunan Allah, tilas ya tabbata bai yi ilhaji ma sunan Allah ba, sannan kuma bai wuce iyaka ba yanda Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Na'am.
Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin
wa
la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin.
Yanda Allah ya ce ud'u rabbakum ku kira ubangijinku tadarruan wa khufya kuna masu tawali'u gare shi kuna boye roƙon ku gare shi ba son ka rika ihu a unguwa ka damu makwabta kana ta kururuwa wai kana roƙon Allah ba daidai bane ko wani mutum da yazo daidai window na wai kuma shi anan zai yi addu'a daidai karfe 2 na dare fita ne nace kai tashi anan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya ku roki ubangijinku kuna masu tawali'u kuna boye addu'a ba a son ka yi addu'a bakin ka bai motsi duk mutumin da ya roki Allah bakin sa bai motsa ba tunani yake yi tunani da addu'a ku akwai bambanci ko zikiri zaka yi in dai ledin ka bai motsi ba to gaskiya baka yi zikiri ba mun sha bayanin nan ga jama'a don haka ana son a boye addu'a boyewan kada a ji sauti na fita ka yi shi a hankali a cikin ranka amma kuma leɓen ka yana motsi babu laifi kamar alarma da ke kusa da ni don ya ji abin da nake faɗa ko jiya mun faɗi wata addu'a wani mutum da ya zauna masallaci yana roƙon Allah manzon Allah yana kusa da shi ya ji addu'an da yake yi farkonta bai ce alhamdulillahi ba a cikin addu'an bai yi salati ga manzon Allah ba sai annabi ya juya ga sahabbai ya ce musu ajila haza wannan mutum ya yi garaje kun ga ashe manzon Allah ya ji abin da yake faɗa cikin sallah ashe babu laifi wanda ke kusa da kai ya ji kalmar da ke fita bakinka amma wanda ya dan yi nisa da kai bai kamata ya ji ba ka boye addu'anka ba a son ka rika ihu Allah yana bukatan a girmama shi innahu la yuhibbul mu'tadin sai Allah ya ce baya son masu wuce iyaka baya son masu wuce iyaka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma muddin kuna son in kun roki Allah ya amsa muku ya biya muku bukata to kada ku yi barna cikin kasa bayan an gyara ta kana barawo ka je gun malami wai a baka layin bata a rokan maka Allah ya taimaka ma wajen sata wannan fasadi ne don haka Allah madaukaki bai biya wa mutum bukata har ma in kaga wannan biyan bukata ya samu to istidraji ne Allah ka tsare mu an ce mai bunu a gindi wai zuwa kashe gobara ko duk mutumin da ke son Allah ya biya mar bukata to ya zan mutumin kwarai wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna masu tsoro kuna kwadayi kada ka rika roƙon Allah da jin cewa an karba kuma kada ka rika roƙon Allah da karaya kana jin cewa ba za a karbi wannan addu'a taka ba duk malamin da yace a ka san akwai malamin da in ka tafi gare shi da bukata sai yace an gama to da yace an gama kai ma ka gama tashi ka bashi guri duk malamin da ya gaya maka addu'ar ka garanti to wannan malami ya maka ƙarya Allah ya ce wad'uhu mene khaufan wa tama'a kuna tsoron ba a karba ba kuna kwadayin an karba musulmi tsakanin biyu din nan yake kar ka yanke tsammanin ba a karbi addu'an ka ba kuma kar ka yi hukuncin an karba ka zauna tsakatsaki don duk mutumin da yake tsakatsaki to zai dage ma addu'a amma wanda yake jin cewa an karba dan me kuma zai ci gaba da yin addu'a din Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinina lalle rahamar Allah tana kusa ga masu kyautatawa mutumin da yake kyautatawa ba sai ya roki Allah ba duk mutumin da yake da kyawun hali ba sai ya roki Allah ba yake ganin biyan bukata to Allah ya gaya mana sharadin cewa kada mu yi i'tida innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai son masu wuce iyaka menene wuce iyaka wajen addu'a shine ka roki abin da bai yiwuwa ko kuma ka roki haram duk mutumin da ya dayan waɗannan ma Allah bai biya masa bukata ibadarsa ta banza ce bari in ba ku misali mustahil shine impossible akwai mutane da yawa da suke roƙon impossible abin da bai yiwuwa Allah ka bani kyau irin na Annabi Yusuf kuna ganin akwai mutum da Allah zai bashi kyau har zuwa tashin kiyama irin na Annabi Yusuf? To kai dukkan da ke duniya nan bai ishe ka ba sai ka roki na Annabi Yusuf. Wannan wallahi addu'ansa ba a biya mar bukata. To haka kuma Allah ka bani mulki irin na Annabi Sulaiman. Waye kake ganin zai samu mulki irin na Annabi Sulaiman? Wanda Annabi Sulaiman din nan ya roki Allah, Allah ka bani mulki ko la yanbaghi li ahadin min ba'di, wanda bayana ba za a samu wanda zai yi mulki irina ba. Allah ya bashi mulki, ya mallaki mutane da aljannu. Yanzu kana neman mulki irin na Annabi Sulaiman, yaushe zaka samu? Kaga kana bata lokaci ne, saboda wancan mulkin nashi yana da shari'i, kuma sharadin ai riga an gama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah a masallacin sa a Madina, sai ga wani aljani ya taho. Ba wani aljani bane, shedan ne da kansa ya taho ga manzon Allah, yana kokarin ya bata masa sallah, ya sawa Annabi waswasi a cikin sallah. Kaga shi yayi ta manya-manya ta kari, ya ga yaran ba za su iya ba. Annabi babban mutum ne, don haka dole a nemo babban shedani. Sai ya zo da kansa, ka duba littafin Bukhari, yana kokarin ya sawa manzon Allah waswasi, Annabi sai ya makure shi, ya shake wuyansa gam, sai da yawunsa ya zuba hannun manzon Allah. Annabi ya kama shi ya daure tam a jikin turken masallaci. Sai da ya gama sallan sa ya juya ya ce masa, sahabbai kun ga abin da ya faru kuwa? Shedan ne ya zo yana nema ya samu waswasi na makure shi, gashi can a daure a jikin abin nadin masallaci. To amma babu halin ku ganshi, ni kam na ganshi, domin Annabi Sulaiman ya roki Allah cewa Allah ya bashi mulki wanda ba wanda zai samu irin wannan mulki. In na bari kuka ga shedan ku, wato shikenan mulki na ya zama irin na Annabi Sulaiman. Kun ga kenan, sahabbai ba su iya ganin wannan aljani ba, saboda me? Saboda wancan shari'i na Annabi Sulaiman, Allah ya bashi mulkin da wani taliki bai iya samun sa, kuma har tashin kiyama. Don haka yasa manzon Allah bai bari sahabbai sun ga aljanin ba. To kai kana ta addu'a, Allah ka bani mulki irin na Annabi Sulaiman, wani kuma yace Allah ka bani daukaka irin ta Annabi Muhammad, wannan yayi na babban mahaukaci. Tofi kama roki daukaka mana irin ta mai garinku, zai yi wuya ma ka samu, bare manzon Allah. To waɗannan duka abubuwa ne da suke al-mustahilat da larabci, ko impossible. Ka roki abin da bai yiwuwa, ko ka ce Allah ina roƙonka ka taimaka min in ringa tashi kaman tsuntsuman. To ko kuma ka roki haram, yaya roƙon haram yake? Allah ka kwace mulkin wani kaban, a ya kwace mulkin sai baka, ko kuma Allah ka kwace dukiyar wani kaban, ko Allah ka kashe auren wani ka sa an auri wannan matan. Kun ga waɗannan abubuwa dukkan su mustahilatun da kuma haramun ne, duk mutumin da ke yin su Allah bai amsar masa addu'a. Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadina, baya son masu wuce iyaka wajen roƙonsa. In ka duba sahih sunan Abi Dawud, hadisi na 87, Abdullah ibn Mugaffar sahabin Annabi ne, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana zaune a masallaci wata rana ya ji ɗansa na cikin sa yana addu'a a cikin sallah. Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-jannati idza dakhaltuha, ya Allah ina roƙonka in ka ban aljanna a lahira, to ina son White House ta daman aljanna din, da na shiga sai in shiga wannan White House din. Sai yace White House zamanin manzon Allah, ashe akwai White House kwarai? White House tun farkon duniya ake samun shi. Qasrul Abyad, fada na sarkin da yafi karfi zamanin manzon Allah, Kisra sarkin Farisa, fadan sa ana kiransa Qasrul Abyad, White House. Ashe duka sarakuna da ake yi na duniya sukan yi kokarin fadan su ta fita kowa. Shi yasa a yanzu kake jin ana akwai White House a Amurka, ko zamanin manzon Allah an yi White House. to shi wannan dana Abdullahi ibn Mugaffal sahabin manzon Allah addu'arsa shine idan ya shiga aljanna Allah ya gina masa White House kuma har ma yana gaya ma Allah ta inda za a gina White House din wai a dama da aljanna an yaminin jannati saboda da ya shiga dama zai yi kawai sai ya kutsa da ya gama sallah fa kala sai shi sahabin annabi baban yaro yace ya bunayya kai yaro sallallahu aljanna kai dai roki Allah ya baka aljanna kawai wa ta'awwaz bihi minan nar kace tsare ka daga wuta wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fi at-tahuri wad-du'a naji manzon Allah yana cewa nan gaba a cikin al'ummata musulmai za a samu wasu mutane masu wuce iyaka wajen addu'a suna wuce iyaka Allah a cikin matana na aljanna ka bani larabawa Allah ka bani indiya Allah ka bani doguwar mata ko gajeruwa Allah ka bani ka to kai dai ka roki Allah aljanna Allah ya fi ka sanin abin da yafi dacewa da kai tunanin da duk kake yi sai ya zama bashi da kyau wanda Allah ya zaba maka yafi wanda kai kake zaba shi yasa Abdullahi ibn Mugaffal ya ce masa kace Allah ka bani aljanna Allah ka tsare ni daga wuta aljanna ta tare duk abin da dan adam bai taba tunanin sa ba annabi ya ce mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahadin babu wani ido da ya taba ganin ni'imar aljanna babu wani kunne da ya taba jin irin ni'imar aljanna kuma babu wata zuciya da ta taba suranta irin ni'imar aljanna sai dai ka gani amma akalla manzon Allah ya ce wanda ke samun aljanna mafi kankanta shine na karshe daga fita wuta kun san mutane kashi biyu ne al'umar manzon Allah a kiyama wasu ana gama hisabi suke tafiya aljanna Allah ka samu ne wasu kuma al'umar manzon Allah din saboda suna da laifi khalatu amalan salihan wa akhar sayi'an sun cudanye miyagun ayyuka da kyawawa da aka tashi filin hisabi aka gwada ayyukan su sai aka ga munana surin jayi kyawawa za a tura su wuta amma daga baya manzon Allah zai cece su za su fita daga wuta su shiga aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a maganar waɗanda dama can daga filin hisabi sun tafi aljanna ana maganar ma waɗanda sun shiga wutan daga baya suka tafi aljanna to na ƙarshen su kenan musulmin da zai fita a ƙarshe daga wuta a sashi a aljanna aljannar sa ni'imar da ke cikin ta ya ninka ni'imar duniyar nan sau goma kana tambayan White House a takaice in ka duba sharhu tahawiya mujalladi na biyu shafi na 678 ibnu aqil yake cewa duk mutumin da zai roki Allah da sunan Allah to ya kamata ya rike sunayensa guda shida a zuciyar shi alwujudu alganiyu as-sami'u alkarimu arrahmanu alqadiru guda shida guda biyar na fada no guda shida idan ka rike waɗannan sunaye ka kiyaye ma'anansu kai aiki da fassaran su in ka daga hannu ka roki Allah da sunansa zai biya ma bukata dalilinsa shine alwujudu lokacin da zaka roki Allah kai tunanin Allah nan alwujudu samamme ne wanda babu shi a roke shi don haka yana nan gaban ka ba sai ka hau bishiyar tsamiya ba na biyu tunaninka na biyu shine Allahn da kake roko alganiyu ne menene alganiyu mawadaci ai fa innal faqira la yud'a inda a ce Allahn mabukaci ne ba za a roke shi ba don haka Allahn bai bukatan wani abu da zaka bashi ba sai ka yanka masa bakar rago ba ba sai ka dauki alhakin kyanwa ka kashe ta ba ko saboda shi Allah alganiyu ne mawadaci ne da bashi da wadata da baka roke shi ba na uku as-sami'u Allahn da zaka roka din nan mai ji ne ko ka sa tunaninka cewa Allahn da zaka roke shi din nan yana jinka ashe tunda yana jinka fa innal asamma la yud'a kurma ba a kiran shi idan kuwa Allah as-sami'u ne ashe ba sai kai wani adadi 7700 sannan zai ji ka ba sau ɗaya in kai yana jinka haka ne ko ba haka ba yace kai tunanin Allah nan al-karim ne mai kirki ne li'anna al-bakhil la yud'a marowaci ba a kiran sa tunda Allah mai kirki ne ba marowaci bane ashe kenan bai buƙatan sai ka bada sadakar gumba ko ka je ka sayo gida kana rabawa ko wake kamar ƴaƴan zakaru sannan ar-rahmanu Allah da zaka roka mai rahama ne mai jinkai bi ma'ana innal qasi la yud'a da a ce mugu ne ba za ka kira shi ba don haka Allah mai jin kai ne mai tausayin halin da kake ciki ne bai buƙatan sai ka maraice ka fashe da kuka Allah wallahi kudin ya gagara sannan ka sa tunaninka alqadiru Allah mai iko ne al'ajizu la yud'a kaga kenan mai rauni ba a roƙon sa idan ka sa tunaninka akan abubuwa guda shida din nan inji Ibn Aqil yace da ikon Allah kana samun biyan bukata ka sa tunani Allah da zaka roke shi saman me ne mawadaci ne mai ji ne mai kirki ne mai jin kai ne mai iko ne shikenan in dai ka yarda da haka to da ikon Allah abinda ka roke shi zai biya ma bukata akai to abin mamaki shine da Allah yace mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah godiya kana bude Qur'ani zaka ga godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai cikin sunayensa 101 sai Allah ya dauko mana guda 1 ya fada mana cikin Fatiha ya ba sauran wace ce Ar-Rahmanu saboda dace wata da kalmar Alhamdu in kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai waye ubangijin talikai wanda ke cancantan abota masa huwar rahmanu saboda shine mai jin kai shine wanda ke renon bayi ya saukar musu da ruwan sama ya ba su tsiro ya ba su lafiya ya ba su abinci ya ba su haihuwa kun ga kalma ta ar-rahman ita ce Allah ya dauko daga cikin sauran kalmomi da suke fassara sunayensa don haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yace daga cikin sunayen Allah banda kalmar Allahu babu sunan da tafi ar-rahmanu daraja a wajen Allah daga kalma ta Allahu a sunayen Allah sai kuma kalma ta ar-rahmanu don haka yasa cikin Qur'ani Allah ya maimaita kalman ar-rahmanu 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 kai sai da ta kai ga rigima ta shiga tsakanin Qurayshawa da Annabi Muhammad su sun yadda da Allah amma in yace musu ar-rahmanu sai su ce ba su sani ba waye kuma ar-rahmanu shine Allah yake cewa qulidullaha awidur-rahmana ayyamma tada
qulidullaha awidur-rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقل الحمد لله
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
الله يقول ادعوا الله كودي كوتشي الله او ادعوا الرحمن كوكيرا شي دا سونا الرحمن ادك cikin sunayen Allah babu wanda ya bamu zabi tsakanin biyu dinnan illa wannan sunan ar-rahman ud'u Allah ana cewa kafiran makka ku kira shi da suna Allahu ko ku kira shi da suna ar-rahman ayyan mata da ku kowanne kuka kira falahul asma'ul husna yana dai da sunaye kyawawa amma cikin sunaye kyawawan wanne aka kawo muku ar-rahman in dai zaka roki Allah yi kokari ka rike wannan kalma ta ar-rahman Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kada ka bayyana addu'anka kada ka bayyana sallarka kada kuma ka boye ta wabtagi bayna zalika sabila, ka nemi hanya tsakatsakin wannan, kai baka bayyana ba, kai baka boye ba. Addu'a haka ake so, haka kuma sallah. Karka daga murya, karka boye murya. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Allah yace ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rike da ba, kuma ba shi da abokin tarayya cikin sarautansa, sannan kuma ba shi da mai taimako domin kaskanci. Ka girmama Allah iyakan girmamawa. Kun ga da Allah ya ba su zabi, ud'ullaha aw ud'ur rahmana, ku kira Allah ko ku kira shi da suna Allahu ko ku kira shi da suna Ar-Rahman. Duk wanda kuka kira shi dai Allah yana da kyawawan sunaye, sunan da yafi kyau, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ita ce Ar-Rahman. Don haka yasa da Allah ya tashi mana bayani a suratul Fatiha, yace godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, sai yace mana Ar-Rahmanu Ar-Rahimi Ash-Shawkani. Allah ya ji kansa. In ka duba tafsirin sa Fathul Qadir a mujallaji na farko shafi na 18, yace Ar-Rahmanu ismun amun fi jami'ir rahmati yahtassu bihi Allah ta'ala. Idan aka ce Ar-Rahmanu, Allah mai jin kai, to wannan rahamarsa, rahama ta Allah ta ke banta gare shi a nan duniya. والرحيم انما هو من جهه المؤمنين. اما كلمه الرحيم تا كوما ني ga yankin mu'minai, don haka sai a kiyama. Wato Ar-Rahmanu, rahamar Allah da ta shahi musulmai da kafirai, dabba da tsiro, duk rahamar da Allah madaukaki ya saukar a nan duniya, yasa ta cikin wannan kalma ta farko Ar-Rahman. Amma kalma ta Ar-Rahim wannan ta shahi masu imani a kiyama kenan. Hadisin dake cikin littafin Bukhari, hadisi na 6000, hadisin Abu Huraira, shi yake fassara mana wannan aya ta annabi ta Qur'ani, da kuma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ja'ala Allahu rahmata fi mi'ati juz'in, Allah ya saka rahama kashi 100, fa amsaka indahu 99 juz'an, Allah ya rike guda 99, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, sai Allah ya saukar da guda 1 nan duniya. Rahama asalinta guda 100 ne aka saukar da 1, sauran 99 suna wajen Allah. Guda 1 nan da kafiri da musulmi da dabba da tsiro, kowa a ciki muke tarayya. Malamai suka ce sai an koma lahira, duniyar gaba ɗaya dama gado ce ta Allah, sai Allah ya ɗauki rahaman nan guda ya haɗa da 99 nan ya sa ta gidan aljanna. Don haka Ar-Rahim, ji Imam Shawkani ya ce, ya shafi lahira, amma da Ar-Rahman da Ar-Rahim duka suna guda ne na Allah tabaraka wa ta'ala, illa suna bayyana Ar-Rahman rahamarsa ta duniya. Yanda Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin al-Asma'ullahi al-Husna shafi na 90, yace Ar-Rahmanu dallun ala sifati al-qa'imati bihi subhanahu. Wannan rahama ce da ta tsayu ga Allah madaukaki daiman. Yanzu haka rahamar da yake yi ta bashi wannan suna ta Ar-Rahman. Amma Ar-Rahim, Ibn al-Qayyim yace dalun ala ta'alluqiha bil marhumi, ita wannan tara taya ne ga shi wanda ake wa jin kai. Fa kana al-awwal lil wasfi wa thani lil fi'li, na farko siffa ne na Allah, na biyu aiki ne na Allah. A fassararsa yace kamar Allah yana nufin Ar-Rahmanu siffarsa, Ar-Rahim siffarsa ta yankin wanda ake wa jin kai. Kamar yadda annabi ke cewa Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. In kana son jin kai, to kai ma kai jin kai. In kana son Allah da ke sama ya maka jin kai, to kai wa bayi da ke kasa nan jin kai. Hadisin da ke cikin Sahihul Jami' hadisi na 3522, hadisin Abdullah ibn Amr. Ibn al-Qayyim yace abin nufi shine, na farko siffan Allah, na biyu aiki. Kenan in kana son Allah ya maka jin kai, dole kai kuma sai ka koma ga siffan sa ta rahama, sai shi ma ya maka. Inda Al-Arif al-Buni yake faɗa shi ma a cikin Asharhul Kabir ala Jami'i Saghir, yace fa in kana laka shauqun ila ar-rahmati min Allah, wanda duk yake fatan ya samu rahama ta lahira ko ta duniya, dole shi ma sai yayi aiki da ma'anar Ar-Rahman din nan, bi ma'ana sai ya zama mai jin kai. فكن رحيما لنفسك ولغيرك ولا تستبد بخيرك كزمنتو مي جين كاي غا متاني kada ka zama mai makon alheri farhamil jahila bi ilmika in malami ne kai to ka tausaya ma jahili ka karantar da shi wal zalila bi jahika idan kana da matsayi ka taimakawa mara matsayi wal faqira bi malika idan kana da wadata ka taimakawa talaka wal kabira was sagira bi shufqatika ka tausaya wa tsoho ka tausaya wa yawo karami wa ra'afatika wal usata bi da'awatika idan mutane suna saba ma Allah to ka taimaka musu da addu'a Allah ya shirye su والبهائم بأطفك حتى دبا أنا سوك توسى يا متى ورفع قببك كاريج فشنك قريتا سيتي فأقرب الناس من رحمة الله واندي في قصد رحمر الله شيني أرحمكم لخلقه واندي في جنك ايقه لتون الله واندي في قصد رحمر الله شيني واندي في توسين لتر الله فكل ما يفعله من خير دك أو جل duk abin da mutum ya aikata na alheri komai kankantansa kuma komai girmansa fa huwa sadirun an sifatir rahma wannan yana fitowa ne daga siffar rahma bi ma'ana idan rahamar ka kadan ce to za a samu tausayin ka ma kadan ne idan rahamar ka tana da yawa to tausayin ka za a samu yana da yawa a lahira rahamar da zaka samu za ta zamanto ana baka ne gurgudan yawan rahamar da kai a nan duniya Allah shi samu gani don haka manzon Allah yake cewa man la yarhamun nasa la yarhamuhu Allah duk wanda bai tausaya wa mutane Allah bai tausaya masa man la yarham la yurham wa man la yaghfir la yughfar lahu wa man la yatub la yutab lahu hadisin dake cikin sahihul jami hadisi na 6597 manzon Allah yace wanda bai jin kai Allah bai jin kansa wanda bai gafarta wa mutane Allah bai gafarta masa wanda bai yafe wa mutane Allah bai yafe masa wannan ita ce fassaran ar-rahmanur rahim bil ikhtisar Allah shi kai mu gobe ma ci gaba fassara ta hudu na tafsirin suratul fatiha wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم مالم إنا سوء من كارم بياني أكنشي ومن زن الله يفصل الله درجة أوليكم يافيش
ونيكي سنباتي ومن زن الله يفصل الله درجة كما أولي يافي من زن الله درجة وانما قنر قبالي باتلكو من زن الله يفصل الله درجة fadin haka ba shi da kyau haka kuma ka ce aure yafi manzon Allah daraja wannan ma kuskure ne kuma yana iya kai mutum wato ga naqasa annabi Muhammad naqasa manzon Allah ko yana iya kaiwa ga garida Allah shi tsare mu babin aure daban babin darajar manzon Allah daban annabi yana da daraja sallah tana da daraja aure yana da daraja kuma kowanne darajarsa daban ne babin su daban-daban ne ba a cewa aure yafi manzon Allah ba a cewa kuma sallah tafi manzon Allah ba a cewa manzon Allah yafi sallah ko yafi aure wanda duk yayi haka to gaskiya yayi kuskure yayi shishige Allah shi tsare mu
assalamu alaikum ya jama'atul muslimin don Allah yana daga cikin ladubba idan aka zo karanta tambayoyin nan don Allah mu ne su mu zauna kaman yanda muke sauraron karatu da ake yafi dacewa domin tsayawa da muke yi yakan sa mutane cikin dawainiya da wahala don Allah mu zauna a kisar da tambayoyi mu ne su sai mu fi fahimtansa yafi sauki Allah ya sa mu dace
mallan ina son karin bayani akan yin bismillah kafin karanta fatiha cikin sallah
Bismillah kafin karanta Fatiha a cikin sallah yana da kyau amma in zaka karanta ka karanta a boye yana da kyau in zaka karanta sura sai ka yi bismillah a cikin zuciyarka kada ka bayyana in ka bayyana nan ne kai kuskure babu laifi sannan mutumin da bai yi bismillah ba a cikin sallah shi ma bai laifi ba haka
malam kai bayani cewa mutum zai iya addu'a a cikin sallah in yayi sujada yaya in mutum bai iya larabci ba zai iya da wani yaren
to bai kamata yayi addu'a da Hausa ba a cikin sallah zai kai ga yin surutu da maganganu wanda yin magana kuma yana bata sallah sai dai yayi kokari ya karanci addu'o'in ya koyi addu'o'i irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin duk wata bukata da kake da ita akwai addu'ar da manzon Allah yayi akanta. In ma baka iya ba, to akwai rabbana atina, ai ko addu'a ce jami'a, sai ka dinga yi, ko kuma kai addu'a nan a cikin zuciyarka, ko kuma ka bari sai ka gama sallan. Idan ka gama sallah ka zauna ka yi tasbihi, tahmidi, zikiri, ka yi salati ga manzon Allah, sai ka daga hannayenka sama ka roki Allah da yaranka.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba 6 Lawshaping Complex, Daura Zaranda Bawon Nawunti, Kasuwar Runti, Bauchi, Bauchi State, Najeriya, ya ta shirya muku wannan MP3. Kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. Ga namban wayarmu ga masu bukata, neman mu akan namban waya cikin Hausa 0806030275. Ga shi a cikin Hausa Turanci 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.